Sashen Hausa murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Laraba 28 ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin samun izinin shiga Amurka ga 'yan Najeriya. Bayan haka za ku ji yadda 'yan jihar Oyo a Najeriya suke bayyana ra'ayoyinsu akan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na sayan wasu motoci don tabbatar da tsaro a jihar. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kun gamsu da matakan da hukumomi ke ɗauka a jihohin da kuke don magance matsalar tsaro. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. An zargi Prime Minister Burtaniya Boris Johnson a yau Laraba da karya dokar tsarin kundin mulki ta hanyar neman sarauniyar kasar, wato Queen Elizabeth, da ta dakatar da majalisa har na tsawon wata guda. Wannan mataki ya kawo cikas ga kokarin da jam'iyyun adawa da 'yan adawa masu ra'ayin mazanjiya suka yi don dakile shirin Brexit na ficewa daga tarayyar Turai. Sarauniyar ta amince da bukatar ta Prime Minister bayan da ta yi wani zama da wata tawagar ministoci. Dakatar da majalisa wanda aka danganta shi da tayar da zaune tsaye. Wannan wani tsari ne da ake ta hanyar amfani da kundin tsarin mulki wajen dakatar da majalisa zuwa 'yan kwanaki. Yawancin lokuta akan yi shi a Burtaniya kamar lokutan bazara, kafin gwamnati ta gabatar da wata sabuwar majalisa a jawabin da sarauniyar za ta gabatar. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu kamfanonuwa guda biyu waɗanda ta ce suna da alaƙa da gwamnatin Iran, da ake zargin su da hannu wajen gudanar da wasu ayyuka da ke taimakawa sojojin Iran ɗin. A yau Laraba, ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta ce ɗaya daga cikin kamfanin yana ƙarƙashin jagorancin Hamid Dehghan na ƙasar Iran, wanda shi ne shugaban Pishtasan Kabosh Gostar Boshra kuma shugaban kwamitin Ektabar Sanat Iliya. Hukumar ta ce kamfanin da Hamid Dehghan ke gudanarwa yana amfani da wani kamfanin Hong Kong ne don kaucewa takunkumi wajen samar da kayayyakin fasaha ga mutanen da ke da alaka da gwamnatin ta Iran da kuma gundunar sojojin juyin juya hali na gwamnatin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya kira yankin Puerto Rico na Amurka da yankin da ya fi ko'ina a duniya fama da cin hanci da rashawa. Duk da cewa mahaukaciyar guguwar Dorian mai ƙarfin gaske ta nufi tsibirin, shekaru biyu kenan bayan da mahaukaciyar guguwar Maria ta lalata shi. Tsarin siyasar su ya taɓarɓare, kuma 'yan siyasar su ko ba su iya aiki ba ko kuma rashawa ta yi musu katutu, kamar yadda Trump ya bayyana a shafinsa na Twitter. Ya ci gaba da cewa majalisa ta amince da miliyoyin daloli domin tallafa wa yankin a wancan lokacin. Fiye da kowane wuri da aka taɓa bawa tallafi, wannan abu bai yi kyau ba. Da safiyar yau Laraba Trump ya ce suna saka ido akan guguwar Dorian da ke tafi. Kamar yadda aka saba zuwa Puerto Rico, hukumar agaji ta FEMA da duk sauran sun shirya kuma za su yi aiki mai kyau. Gwamnatin Najeriya ta shafe shekaru tana neman hanyar warware rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya game da wuraren kiwo. Rikicin da ya laƙumi rayukan dubban mutane. Wannan rikici ya fi shafar yankin tsakiyar ƙasar da ya daɗe yana fama da rikice-rikice. Amma kwanan nan gwamnati ta bullo da wani shiri na samarwa makiyaya wurin kiwo da nufin kawo ƙarshen rikice-rikicen. Amma wannan shiri na gwamnati da ake kira riga yana fuskantar ƙalubale. Rikici tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya ya samu asali ne tun shekaru da yawa da suka gabata. Ƙarin yawan jama'a da birane da kuma kwararowar hamada wanda ke haifar da ƙaruwar canjin yanayi sun ƙara dagula rikicin. Fiye da mutane 300,000 ne suka rasa rayukansu a wannan rikici akan filayen kiwo. Tsakanin shekarar 2015 zuwa 2018. Sannan dubban mutane suka rasa matsuguninsu. Gwamnati ta ce kafa wuraren kiwon shanu ko ruga ga makiyaya zai magance matsalar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude fagen rahotanninmu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Biyo bayan matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na ƙara kuɗin samun izinin shiga Amurka ga 'yan Najeriya wato visa, wasu 'yan ƙasar sun fara bayyana ra'ayoyinsu. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adam El-Hikaya da ƙarin bayani.
Gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin samun izinin shiga Amurka wato visa da matakin da ta zayyana da rama kura aniyarta kan yadda gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗin shigowa Najeriya ga Amurkawa. Ofishin Jakadancin Amurka Abuja ya fitar da sanarwa ta ƙarin da ke bantacce ne daga asalin kuɗin visa da ake caji da zai shafi 'yan Najeriya da ke son shigowa Amurka daga kowane sashe na duniya. Sanarwar ta ƙara da cewa tun farkon bara gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗin shigowa ƙasarta ga Amurkawa, kuma Amurka ta ɗau matakan jan hankali don janye ƙarin, amma bai yiwu ba har bayan wata 18. Ƙarin ya kama daga $110 zuwa $303. Bashir Baba, tsohon hadimi ne a ma'aikatar wajen Najeriya, ya ce ba wani abun tada hankali kan ƙarin don dama zuwa Amurka na waɗanda suka shirya ne.
Ita dai rayuwa ne abin da na fahimta, abin da ka kasa saya shine yake da tsada a gurinka, amma duk abin da kake iya saya ba mai tsada bane gare ka.
Saka fadi haka.
Yawwa, saboda irin mutanen da suke zuwa Amerika ko ma nawa aka saka za su biya su je ai ne a ciki. Addarni da kai talakawan ƙasa za mu ɗebi kafa mu tafi Amerika ne? Me za mu yi?
Ba mamaki wani dalili ya sa su matalakawan su nemi kukutawa su je Amurka din saboda wata hidima.
Kamar wani irin dalili? Duk mutumin da kaga ya tafi Amurka yin hidima to ba karamin mutum bane, hanshaki ne kyale shi. In ma ya maka wani sumi-sumi ka dai kyale shi, hanshaki ne. Saboda haka ina ganin babu wani abu a ciki a Amurka dan ta ƙara wannan kuɗi, duk ɗan Najeriya da yaga cewa dalili ya dauro ya tafi Amurka zai iya biya.
Kazalika shi ma jami'in walwala na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Ibrahim Masari ya ce hakan bai daga musu hankali ba dan shafi kasashen da talakawa suke zuwa don ibada ba.
Ita dai ina ganin zuwa Amerika ba zuwa aikin hajji bane ko zuwa Jerusalem da Kristoci. To saboda haka wanda ya ga zai iya sai ya biya ya je har kafin gwamnatin tarayya ta warware matsalar insha Allah. Dan ina fata kuma da tunanin cewa in Allah ya yarda gwamnatin tarayya za ta jiba ta ga menene ya kawo wannan rashin fahimta ko kuma menene dalilin da yasa ita gwamnatin ta ƙara Amerika ita ma ta mayar da martani da yin nata tsari. Tun har ya zama haka ne dole gaga ba yanda za a yi, wanda ya zaina so zai je sai ya biya ya ji. Na dai tabbatar ma da 'yan Najeriya cewa gwamnati za ta diba.
Ba a taɓa samun musayar kausasar karamai tsakanin Najeriya da Amurka ba, don ba mamaki yadda ƙasashen biyu ke da muradu na musamman a hulɗarsu ta kasuwanci da diflomasiyya. Wani rahoto ya bayyana cewa 2017 kaɗai 'yan Najeriya sun kashe naira $17 billion wajen neman biza ta shiga Amurka. Kazalika kuɗin koda mutum bai samu nasara ba, ba za a dawo masa da su ba. Daidai kamar da rahoton nan mun samu labarin gwamnatin Najeriya ta janye ƙarin da ta yi wa Amurkawa da hakan ke zuwa sa'o'i kalilan bayan matakin na Amurka. Yanzu sai a jira sabon martanin da Amurka za ta yi kan haka. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
madalla a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya yanzu kuma zamu leka jahar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jahar ke shirin sayan wasu kananan motoci don inganta harkokin tsaro a jahar wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na dauke da karin bayani
Gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta sayo motocin ba da tsaro don yin sintiri a jihar guda 100 domin samar da tsaro a fadin jihar Oyo. Kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Oyo, Farfesa Afonjani, ya shaida wa taron yan jarida hakan jin kadan da kammala taron majalisar tsaron jihar ta Oyo a Ibadan. Ko me mazauna jihar Oyo za su ce game da wannan niyya ta gwamnatin jihar Oyo? Ga wasu da ni tattauna da su a Ibadan.
Sulana Temeta Wahab, ni ne shugaban matasa keli Ibadan. Is a welcome development. Saboda sa samu saman lafiya kuma masu kiwo su ma sa su samu saman lafiya masu noma kowa da kowa. Saboda saman lafiya kowa yake so kuma security tsoro yana da kyau. Security yana yi wanda sai kwana sai kwana lafiya ta shi lafiya. Wanda sai je kasuwa shi ya samu bi ya to gida wanda ya tashi a cikin lafiya. Kana ganin waɗannan motoci da gwamnati jihar Oyo tace za ta saya zai kawo zaman lafiya a fadin jihar Oyo da kuma tsakanin jama'ar jihar Oyo duka da izinin Allah zai kawo lafiya zaman lafiya Oyo saboda gwamnatin Oyo yayi abun kirki abun mai kyau saboda zaman lafiya ya fi komai wanda bai da kudi ma in bai ji tashi hankali shi ma zai ji dadi amma tashi hankali yana yi ko ina ko kana da miliyan ma ba za ka ji dadi
sunana Liman Yusuf Sakwa to ni wannan kan nayi farin ciki da shi domin an nemi hada kan mu gaba ɗaya mu da Yaraba da Inyamurai da muka mu nan ka da nan jihar Oyo gaba daya ta kai wannan a gaskiya an yi hikima mu sai mu fata Allah ya kara musu albarkar karfin yin wannan saboda idan an yi wannan ka ga shirin mu ga yawan abubuwa da ake yi wato domin wannan abu da ake yi a yi mana shi zai hana mana fushi da mukami da ake mana cikin gari da kuma sharar yankin nafin da suke a mutane da mu ga yayin masu rike mukami wannan yake bai dace su rike ba in aka kawo wannan abu insha Allah za a samu saukin wannan abu
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Gaida Hassan Umar Tambuwal to masauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kun gamsu da matakan da hukumomi ke dauka a jihohin da kuke don magance matsalolin tsaro amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta
sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
kuma da lamun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajji Amaran Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro, muna jin ka.
To alhamdulillah, idan gane tambaye da kika yi ka gamsu da irin yanda ake kokarin tsaro a jahar ka. To gaskiya al'amari kin san duk abin da mutum yake yi, to ya kamata idan ai dai ko ya yake dai ayaba mai
haka ne.
Kamar mu kin ganin jahar Kaduna, gaskiya al'amari idan muka dauka akwai abubuwan afanaki da suka dan wuce, amma ina tabbatar miki dai a yanzu dai gaskiya ana samun sauki. Daga cikin kaso 100 za ka samu saukin 25 ko 30, yanzu ai ba a ce babu gaba daya ba. Sai da kiran dai da muke, ya kamata a ce gwamnatin mu kamar na jahar Kaduna da Zamfara da Sokoto da su kansu wannan Katsina, ya kamata a hada gwiwa ne domin a shawo kan labarin gaba daya. Kuma duk irin wannan abubuwan da ya kamata a ce mutane su tsoron Allah, kai tunanin cewa idan kai abin da ba shi bane ranar gobe kiyama gaban Allah, zaka tabbatar da sai ka amsa shi. Ya kamata a ce mu tsaya mu duba, mu ga cewa kada wani abu kudi ko kuma wani mulki da san wani abu, kai tunanin ka kashe ɗan uwarka ko kuma a hada kai da kai domin a shata wani.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro, har yanzu dai muna nan a Kaduna, mun sake samun wani kira.
To Hajji Amaran Dauda, barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To Hajjia Nigerian ce baya dogo a fallata. Kuma muna kara kiran shi, kowa matsalan garin sai sani da anguwarsa kafin ya hango na wasu gurare.
Haka ne.
Amma muna mai shi mai girma gwamnan mu na Kaduna kyakkyawan zato, ko muna kara kiran shi magana na gaskiya, hanya Abuja nan a sa jami'an tsaro wadda rabi-rabi kilomita su aje motocinsu, wannan jami'an tsaron na hango wancan, wancan yana hango wancan. Muna tunanin ba za a samu wani ɗan tazara da za su iya zuwa su wani ta'addanci wani da su ba su hango su ba. Amma yadda su ba juna gap su da sai kai kilomita biyu ko ka shiga wani, komai na iya faruwa. Muna ƙara ba su wannan shawara musamman hanya Abuja nan, gaskiya abin da muna ta addu'a da Allah kawo sauki.
To mun gode Murtala daga Kaduna, har yanzu dai muna nan a Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Da Umar Bitine da Dangwatsar a Maribon Jos.
To muna jin ka Mallam Umar.
Game da maganan tsaron da ake yi, gaskiya yana da kyau a ce an nemi haɗin kai da sauran mutanen da ke wannan ƙauyuka. Domin za su taimaka fiye da yadda suka sun san wuraren da miyagun suke lungu iri-iri fiye da waɗannan mutanen da suke jami'an tsaro. Don haka ina miƙa godiya, don ni farko ne a shiga wannan ramin.
Allah sarki.
Ina godiya ta gare su.
To mu ma mun gode Mallam Umar daga Kaduna. To yau dai da ƴan Kaduna ke ta kiran mu suna bayyana ra'ayoyi, ban san sauran jihohin ku kan magance matsalolin tsaransu ba. Har yanzu dai muna nan a Kaduna, mun sake samun wani kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hajji an gaka da yamma.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Yawa, Abubu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna.
To muna jin ka Mallam Suleiman.
Wato harkar tsaro kwatanya ne, kowa sai ya sa hannu sa ina a kawar da mummunan babban dutse a kan hanya. Akwai al'amarin al'umma, dole al'umma ya sun ba da tasu gudunmuwa, amma gwamnati dole ne ta kara zage zance game da al'amuran da ke faruwa a jihar Kaduna, musamman hanyar da ya kama hanyar birnin Gwari zuwa Abuja da sauran rake su, don gaskiya al'amarin ya kama ɗan taɓarɓarewa cikin wannan lokaci. Kuma muna kira da Allah daga shi kanshi gwamnan makocinmu gwamnan jihar Katsina, na ɗan jin kishin-kishin cewa an shigo wani gari an kwashe wasu mata da kusan abin nan sun kai wajen 50. To muna kira da Allah da wannan gwamna a bincike wannan al'amari, duk Allah a san me yiwuwa a kan wani al'amari. Kin ga al'amarin jihar Zamfara an so mu kawo shawo kan abubuwa, amma abin yana jawowa jihar Kaduna da Katsina. Muna fatan gwamnonin za su tashi tsaye don kawo ainihin zaman lafiya a cikin wannan jihohi. Na gode, Allah ya sa a tashi lafiya.
To amma mu ma mun gode Mallam Suleiman daga Kaduna. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:50. Yanzu mun samu wani kira daga jihar Delta.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga jihar Delta?
Kuna magana da Balani Kunim Dila Shayi Laiwa Tudun Wazazariya mazaunin Delta State.
To muna jin ka Malam Bala.
To game da wannan al'amari da ake magana a game da shi, tsakani da Allah, mu da muke bin hanyar nan ta daga Zariya zuwa nan.
Zuwa ina ke
nan? Muna ganin
zuwa Kaduna.
Muna ganin matsaloli iri-iri a game da ma'aikata na kan hanya.
Eh, akan hanya ina kake magana, Delta ko ko kace daga Zariya zuwa ina?
Zuwa Delta nan.
To muna jin ka.
Yauwa kina fahimta?
Eh,
saboda dan kankana abu zaki yi ma'aikaci yake ta. Ya yake kace ka bashi kudi 1000 ko 100 ko 200 akan shi zai ce ka take.
Wannan ma'aikacin kake magana? Wani irin ma'aikacin kake magana?
Dukkan su sojoji da ƴan sanda.
To mun gode Malam Bala daga jihar Delta. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna magana da Alhaji Muktar dan masanin Ujawa.
To muna jin ka Alhaji Muktar.
Ah, gaskiya ni ban gamsu da tsaron ba, ina son don Allah mai girma gwamnan Kaduna ya taimaka mana hanyar birnin Gwari zuwa Ujawa. Eh, wallahi yanzu ma yau an tashi wasu mutane na mani.
Aka tashe su?
Eh, wallahi an tashe su. Yanzu haka an kira ni ma na gudu, na bar Udo na koma Abuja.
Saboda dabbatan tsara. To ƴan bindiga ne ko ko? Su wane ne ke kai wannan tallakin?
ƴan bindiga ne, ni kaina sun saci yaro na haida na biya kuɗi.
Asha.
Eh, to saboda haka don Allah muna kira ga mai girma gwamnan Kaduna, mun tabbatar da jajirtaccen mutum ne.
To mun gode Alhaji Muftar, da fatan duk waɗannan kiraye-kirayen za su isa ga kunnuwan hukumomin da ake yi domin su. Yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana da kwanta gora? Wa alaikum assalam.
Eh, sunana Maruka dan PDP. Sunana Maruka dan PDP daga nan kwanta gora.
To muna jin ka.
Eh, wato wannan magana harkokin tsaro, muna roƙon Allah Ubangiji ya ba da sa'a tsaro cikin kama a Najeriya. Muna farin ciki haka da kware da gaske. Kuma muna tunanin dai abinda gwamnan Zamfara ya yi game da zaunawa da ƴan bindiga a sulhu, ya kamata sauran gwamnoni na Najeriya su ɗauki wannan mataki a zanka sulhu, saboda gwamnan Zamfara ya yi mai yadda nake so, saboda ina sulhu da waɗannan mutane ana samun cigaba kuma an fara samun zaman lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, mun kuma gode ma duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Klabun din Premier League din kasar Ghana, ka Hassan Oka, a hukumci ta aminci gayyata ta shiga karawa na President Cup, wato kofin na shugaban kasa kenan, da babban abokin adawa ta Santiago Toko, wanda aka shirya danarwa a ranar 8 ga watan Satumba a Baba Yara Sports Stadium Kumasi. A wani jawabi da manajan sadarwa na klabun Mr. Kwame Opare Adu ya sa hannu, ya ce manajoji na farin cikin shaidawa magoya bayan wannan club cewa sun aminci da su kara da kuma su asanci kotoko a gasancin wannan kofi na shugaban kasa na shekara ta 2019. Manajojin kuma sai asanci kotoko sun nuna shakku cewar akwai wani abu koyi dangane da irin kuɗi da aka samu a karawar da sun kai a gasan cin kofin Africa na Confederation African Football Champions kenan da sun suka yi da Kano Pilas din Nigeria a Baba Yara Sports Stadium a Kumasi ranar Lahadi. Klabin ta ci tarin magoya baya da suka zo suka kalli wannan wasa nan kwatanta yawan su da irin kudin da aka samu za a lura ciwar da lauje a cikin nadi. Simba klabin din kasar Tanzania ta sha mamaki yayin da UD Sango na Mozambique ta biyo ta har gida sun kai kunnin doki da ita wato ɗaya da ɗaya a ainihin Dar es Salaam. Sai dai kasancewar farawar farko sun yi baran-baran ne kenan an kau da Simba Club a wannan gasa na gasar zakarun Afirka. Haka kuma klubin din Nigeria Ayimba kenan ta yi nasara da cibiyar da nema akan Rahimun din Burkina Faso a Aba. Ayimba kenan ta samu shiga zagaye na gaba da yawan goluka 5-1. Ya ta kara da Al Hilal din Sudan a sabon wata. Kuma sai san tiko ta kon kasar Ghana kuma ta lallasa Kano Pilas da Chibiu da Lima kenan ta samu izawa gaba da yawan goluka 4-3 kasancewar Kano Pilas ta lallasa ta 3-2 a gida kenan. Kuma sai san tiko ta kon za ta kara da Etoile du Sahel a Tunisia. Wani klubin din kasar Italia Sampdoria ta nuna sha'awar dan wasan Swansea Andre Ayew a bashi gabanin rufewar kasuwan transfer din dan wasa a Turai. An fahimci cewar klubin din na Bundesliga Werder Bremen ma ya nuna sha'awa ga dan wasan na Ghana. Sai dai dukkan klubin matsayin su akan dan wasan na raurawa saboda suna bukatan Swansea bayar da gudunmuwa ga wurin rage albashin dan wasan. Da wannan labari muka yi so karshen labarin wasannin na yau. Redwana Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Zargi Prime Minister Britania Boris Johnson a yau Laraba da karya dokar tsarin kundin mulki ta hanyar neman sarauniyar kasar Queen Elizabeth da ta dakatar da majalisa har na tsawon wata guda. Wannan mataki ya kawo cikas ga kokarin da jam'iyyun adawa da 'yan adawa masu ra'ayin mazanjiya suka yi don dakile shirin Brexit na ficewa daga tarayyar Turai. Sarauniyar ta amince da bukatar ta Prime Minister bayan da ta yi wani zama da wata tawagan ministoci. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu kamfanoni guda biyu waɗanda ta ce suna da alaka da gwamnatin Iran da ake zargin su da hannu wajen gudanar da wasu ayyuka da ke taimakawa sojojin Iran ɗin. A yau Laraba ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta ce ɗaya daga cikin kamfanonin yana ƙarƙashin jagorancin Hamid Dehgan na ƙasar Iran. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kira yankin Puerto Rico na Amurka da yankin da ya fi ko ina a duniya fama da cin hanci da rashawa. Duk da cewa mahaukaciyar guguwar Dorian mai ƙarfin gaske ta nufi tsibirin. Shekaru biyu kenan bayan da mahaukaciyar guguwar Maria ta lalata shi.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.